إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 4 ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 25 ga watan 12 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muftasar Zadul Ma'ad littafi ne na babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda muke bibiyar tafsiri ma'ana takaitawa da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yayi wa wannan littafi kuma wannan shine darasin mu na 87 a cikin wannan littafi mai albarka muna dai ta tattaunawa ne game da fasalin da yake magana akan abin da ya shafi koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya danganci bawa kafirai amana ko aminci da kuma sulhu da mu'amalar yanda manzo Allah ke mu'amalantar ƴan aike jakadun kafirai da kuma mas'alar karɓar jizya da mu'amalantar ahlul kitab da munafikai da kuma ainihin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ke cika alƙawari da yarjejeniyar da yayi tsakaninsa da su to a darasin da ya gabata mun ji gabar da malai yake maganar cewa ya halatta al-akhdhu bil qara'i wato ana iya yin hukunci da ka'idan nan ta ruqo da karina ma'ana buri yayi kama da mutum za a iya gina hukunci akan wannan duba da abin da ya faru game da dukiyar Huyay bin Akhtab wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle a nemo ta a Khaybar sai annin sai yace ai wannan dukiya riga an kashe ta tunda aka baro Madina aka dawo Khaybar dukiyar ta kare annabi yayi amfani da karina yake cewa al-ahdu qarib lokacin da kuka baro Madina kuka dawo Khaybar lokacin ba wani tsawo bane wal malu kathir ita kuma dukiyar Huyay bin Akhtab dukiya ce mai yawa lokacin barowar ku Madina zuwa nan bai kai ta yanda za a ce wannan dukiya an kashe ta ba kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai amfani da wannan alama din yace dukiyar nan ba kashe ta ba tana nan kuma da aka matsa sai gashi an fito da aiki wato ita wannan dukiya daga kaga wannan sai suka ce ana yin aiki da karina sannan kissar Annabi Sulaiman da matan nan guda biyu wanda su ma kerkeci ya cinye dan ɗaya daga cikin su jarirai rigima ta kai zuwa ga Annabi Dawud alaihi salam wanda daga ƙarshe Annabi Sulaiman yayi amfani da karina yayi hukunci kuma ya gano mai gaskiya ya gano wanda ba ta da gaskiya a wannan abu da ya faru dan haka wannan yana nuna mana ana iya yin amfani da karina kamar lokacin da miji ya ce bai yadda ba matarsa ta yi zina ita kuma tace sam bata yi zina ba abin ya kai su har gaban alkali kotu aka ce ya rantse rantsuwar da masu li'ani ke yi rantsuwa guda hudu sannan ya cika she ta biyar din da tsinuwar Allah akan sa in ƙarya yayi mata aka ce ita ma ta rantse tace ita ba za ta rantse ba rashin rantsewar ta alama ce ta ta aikata laifin kuma mijinta bai gaskiya ne akan ta. Kaga nan ma an yi amfani da me? An yi amfani da karina wajen gano gaskiyar mijin da kuma ƙaryar ita matar. Kuma a cikin wannan karatu dai mun fahimci ana iya karɓar shaidar ahlul kitabi akan musulmi. An gane ko? Sabida mas'alar wasiya in ta kama a lokacin tafiya, ya ayyuhal ladina amanu idza hadara ahadakumul mautu hina alwasiyati ithnani dhawa adlin minkum aw akharani min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Har zuwa karshen ayar da kuma ayar da take biye da wannan, wannan sai ya nuna idan mutum a halin tafiya ya ga alamun mutuwa tattare da shi sai ya rubuta wasiya. Idan musulmai ya ba wa wasiyar cewa gashi 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 in yazo ya gabatar da wannan wasiya ga ƴan uwan wannan mamaci, to za a karɓi wasiyar ta su, za a karɓi wasiyar da waɗannan suka kafa suka bada wato ita a rubuce ko suka bada shaida akan cewa ɗan uwan su ya bayar da wannan shaida ko ya rubuta wannan wasiya ko ya gaya musu wasiyar kaza. Amma in ya zamana waɗanda za su ba da shaidan ba musulmai ba ne, shine aw akharani min ghayrikum, aw akharani min ghayrikum ay min al-kuffar, sai zamanto lokacin da alamun mutuwa suka taso masa abokan tafiyar tasa ba musulmai ba ne, kafirai ne. An gane ko? To anan sai zamanto su ya ba wa wasiya cewa ga halin da yake ciki in ya mutu in sun je su gaya wa ƴan uwansa ga wasiyarsa, to sai suka je suka bayar da bayanin wasiyar wannan mamaci sai zama ana da shakka, to shine sai Allah ta'ala ya ce sai a sa su su rantse dan su tabbatar da cewa wannan wasiyar da suka kawo wasiya ce da mamacin yayi. To kaga wannan shi ma duk yana daga cikin abin da muka samu na ainihin wato hukunci na fiqhu a cikin wannan mas'ala da muke karantawa. Kamar yadda muka karanta hadithin Abdullah ibn Sahal Muhayyisa da Huwayyisa ibna Mas'ud, wato ƴaƴan Mas'ud wayanda suka yi tafiya zuwa Khaybar wanda aka kashe Abdullahi ibn Sahal, kuma ake zargin Yahudawan Khaybar ne suka kashe shi. Nan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kasama, wato tuhumar da ake musu akan jini, sai aka ce su rantse cewa Yahudawa ne suka kashe musu dan uwa Abdullahi ibn Sahal. Suka ce ba za su rantse ba domin ba su da shaida ba a gaban su aka yi ba. Aka ce Yahudawa su rantse, su kuma musulmin suka ce ba za su yarda da rantsuwar Yahudawa ba domin mutane ne waɗanda suke ba sa tsoron Allah za su iya rantsuwa kan ƙarya. To duk wannan kusan mun tattauna shi a darasin da ya gabata. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal qur'anu was sunnatu yadullani ala hadha wa hadha. Al-qur'ani da sunna dukkaninsu suna yin nuni akan wannan da kuma wancan, rantsuwa da ainihin wato shaida da kuma kaga kamar sabata bi shahidin wa yaminin, kaga akwai hukuncin da aka tabbatar da shi da shaidar mutum daya da rantsuwa. Shi shaidar maimakon su zama mutum biyu sai aka samu shaidar mutum daya, to in an samu shaida daya sai kuma a hada da rantsuwa. Wa shahidin wa mra'ataini, ko kuma da shaida namiji guda daya da kuma mata shaidu su kuma su zama su biyu. Bi khilafid dima, wannan duk ana yin sa a mu'amala kamar ta kuɗi da sauransu, amma banda jini, mas'alar jini. Sai malam yake cewa wal qur'anu was sunna, alqur'ani da sunna ya dullani ala hadha wa hadha, dukkanin sun yi nuni akan waɗannan abubuwa guda biyu da wannan da wancan. Walaysa ma'a man idda'a an-naskha hujjatun, babu wata hujja ga me da awar cewa an shafa wancan hukuncin aslan. Asalin asali babu wannan da'awarsa ba karɓaɓɓiya ba ce. Akwai wanda suke da'awar cewa suna da'awar annasku game da wannan hukunci. Sai malam yake cewa walaysa ma'a man idda annaska hujjatun, babu wata hujja aslan tun fil wato a asali, wato babu wata hujja ga wanda ke da'awar shafe wannan hukunci. Fa innahu fi suratul ma'ida, domin wannan hukunci na ya ayyuha alladhina amanu idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyati ithnani zuwa karshe, wato wannan hukunci ya zo ne cikin suratul ma'ida, وَهِيَ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ سورة المائدة كما تنا لغتكين قرشق قرشان أبند الله يسوكرنا القرآن وَهَكَمَ بِمُوجِبِهَا الصَّحَابَةُ بَعْدَهُ sannan bayan haka kuma sahabbai sun yi hukunci da abinda wannan ayoyi ke wajabtawa da haka wannan sai tabbatar da cewa wannan aya ba shafe ta ba domin ta zo cikin suratul maida suratul maida kuma tana daga cikin ayoyin karshe karshe na sauka sannan kuma sahabbai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi aiki da wannan aya wa min hadha istidlalu shahid yusuf bil qamis yana daga cikin dai irin wannan amfani da alama a gina hukunci a kai hujjar da mai kafa shaida mai bada shaidar nan na annabi Yusuf sai ya bada wato yayi hujja bil qamis da diga wastabaqal baba wa qaddal qamisahu min duburin wa alfa ya sayyida haladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم كاغا مي بعد شهيدا na abin da ya faru game da matar sarki da annabin Allah Yusuf alaihi salam ya ba da shaida ne shi ma bil qarina domin sun yi rige-rige suna rige-rigen zuwa kofa suna zuwa bakin kofa tsakanin annabi Yusuf da ita wato imra'atul aziz sai kuma ga mai gidan shi kuma yana suna zuwa bakin kofa shi kuma ya zo bakin kofa sai ta kayar da baki ta ce menene sakamakon wanda ya nufi iyalanka da mummunan aiki da alfasha illa kawai an yusjana ko dai a sashi a kurkuku a kulle shi au azabun alim ko kuma a gana masa azaba mai radadi an fahimta ko wannan yana nuna makida irin ta mata sai dai a nemi tsarin Allah madaukakin sarki kaga ita ce ta neme shi amma ana zuwa gurin sai ta kada baki ta ce ai shine ya neme ta to akwai shahida shahidin min aliha ko wani mai bada shaida wanda ya bada shaida cikin bangaren ta kuma cikin iyalan wato dan ƴan uwanta sai yake cewa a'a kar kai saurin yadda da maganar ta dan ta fashe da kuka dan tayi wannan maganar shi ya yi shiru baya nuna ita ce take da gaskiya an gane ko sai ce hiya rawadatni an nafsi annabi Yusuf ya ce a'a wannan magana da ta faɗa ba haka bane ita ce ta neme sai shi wannan mai bada shaida sai ce in kana kamisu hume quddamin qubul a duba rigar sa idan ta gaba ta yagi fa sadaqat tana da gaskiya wa huwa min al-kadibin shine ba shi da gaskiya domin ya nuna shi ya tinkare ta wajen ta kwaci kanta ta ja masa riga ya yagi har ta yagi wa in kana qamisuhu quddamin duburi a duba in kuma rigar annabi Yusuf ta bayi ta yage fa sadaqat fa kadhaba wa huwa min as-sadiqin ƙarya take shine mai gaskiya ya nuna cewa har ya fita da gudu ta jari ga sanin ta baya falamma ra'a qamisuhu quddamin duburi lokacin da ya duba aka ga rigar ta yage ta baya qala innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azim sai al-azizi ke cewa wannan yana cikin makircin ku dan makirci ne irin naku kuma makircin ku dama inna kayda kunna azim yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in da fata an gane kaga anan ma kaga an yi amfani da mai karina tunda duk ba sa nan shi a wato al-aziz baya shahidun din shi ma baya daga annabi yusuf sai ita kuma ta ce shine shi ya ce ita ne ita ce sai shahida shahidu min ali ya ce to ai ga ba abu da jima bane a duba rigarsa ta ina ta yage karina kenan wannan alamar inda rigar ta yage nan za a gano waye mai gaskiya a cikin su waye makareci da ko aka duba sai aka tabbatar da cewa ita ce ta neme shi ba annabi yusuf bane ya neme ta domin ga inda rigar annabi yusuf ta yage kun fahimci wannan to shine ibnu al-qayyim ya kawo mana wannan cewa wa min hadha daga irin wannan amfani da karina din istidlalu shahidi yusufa wato wanda ya bada shaida shahida shahidin min ahliya din nan ya kafa hujja bil kamisi yace a duba riga wa hakahu Allah kuma Allah madaukakin sarki ya hakaito wannan labari muqarriran lahu yana ne tabbatar da wannan aiki da karira din wata asibi hadha koyi da irin wannan wa amsalihi da ira'iransa fi ikrarin lahi lahu wato yana cikin ikrari tabbatarwar da Allah madaukakin sarki yayi gare shi la fi mujarradihi kayati ba wai ana kallon mujarradin hakaitowar ba a tabbatarwar da Allah ya cewa abinda ya faru din nan haka ne ita ta neme shi ba Nabi Yusuf ne ta yare ne ta ba walamma aqarra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahla khaybara fil ard lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mutanen Khaybar Yahudawan Khaybar fil ard a kasar a gonakin yace su ci gaba da aiki da wannan gonaki domin lokacin da aka zo bayan dai an ci Khaybar da yaki wasu suka ce an watan wasu suka ce sulhan to bayan an yi wannan sai zamto yanzu gonaki da kasar Khaybar ba ta Yahudawa bace ta musulmi ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam salaha ahla khaybar kamar inda muka karanta a baya yayi maslaha da sulhu da mutanen khaybar ya tabbatar da su ci gaba da zama a kasar khaybar su ci gaba da aikata waɗannan gonakin domin shi dai yana can madina sahabbai suna madina ba za su su dinga aikata musu da haka sai ya bar su yace su ci gaba da nomawa amma in an tashi abinda aka samu na amfani za a raba su musulmi suna da rabi ko kuma masu gonaki suna da rabi su kuma Yahudawa da suka yi aiki suna da rabi wanda kana yab'athu kullu 'amin sai ya zama na duk shekara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aika man yakhrusu lahum thimara wanda zai musu kirdadan wannan yayan itace na dabino an ce duk shekara Nabi yana tura musu Abdullahi ibn Rawaha shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke aikawa mutanen Khaybar yayi musu al-kharas shine idan amfani ya nuna ko ya fara nuna alamar nuna ana yin haka a zakka ana yin haka irin wannan muzara'a din a muzara'a shine yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna Madina amma da zaran lokacin yin kir wato amfani ya fara nuna alamar nuna ko ya fara nuna sai annabi ya aiko Abdullahi ibn Rawaha sai ya zo ya kalli kowace bishiyar dabino ko kowace gona sai ya kiyasta amfanin da za a samu a wannan gonar shine al-kharsu kirdado kenan zai kirdaji cewa wannan amfanin gonar in aka girbe kaga ba magana cewa ai bacin yana yabanya ba sai yayi ƴaƴan sun nuna alamar nuna an san koda misali inda damuna ne damunar ta tsaya wannan ba zai hana amfani ya karasa ba to a irin wannan lokacin sai a tura masanin kirdado sai je kallin gonar mutum sai ce wannan gonar in an girbe ta ko wannan ƴaƴan itacen in an tsinke su za su kai kimanin buhu kaza ko za su kai kilo kaza kuma da wahala kaga an samu akasi saboda yau da kullun saboda tajriba da kwarewa an gane ko to in Abdullahi ibn Rawaha yazo yayi wannan kirdadan misali nan gonar ta wane ce cikin sahabbai ko ta annabi sallallahu alaihi wasallama ce sai Abdullahi ibn Rawaha yace a nan gurin an nome ko an girbe ta za a samu buhu dadi to zai dauki wannan alƙaluman cewa wannan gonar gabas da gonar wani kudu da gonar wani yamma da gonar wani arewa ta yi iyaka da hanya misali wannan gonar mai lamba ta kaza a cikin lissafi na tana nayi kirdado za a samu buhu 100 a gonar sai rubuta sai ƙara gaba yanzu aka ce a gonar kaza a samu buhu 100 kaga a yarjejen yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da su kaga shi wanda yayi aikin yana da buhu nawa 50 shi kuma mai gonar cikin sahabbai yana da buhu nawa 50 shikenan sai a tafi a bashi za ta karasa kaga kenan za a kyale gonar amfanin ya karasa nuna a yanke shi in an yanke dama an yi kirdadan ga abinda zai kai da haka shi bai Yahudan da ya noma zai dauki nasa kasan musulmi shi ma yazo ya dauki nasa an gane je duk gonakin ya yi musu wadan lissafin da aka zai je ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga lissafin yanda yake da aka ana da buhu kaza su suna da buhu kaza to ana yin haka ma a zakka wani lokaci sai gwamnati ta turo sa'i ko musaddiq mai karbar zakka to zai zo ya tarar da gonarka amfanin ya kai nuna amma ba yanke ba kuma an aiko shi gundumar kumbotsa gaba ɗaya shine zai tattaro zakkar kumbotso to kaga ba zai tsaya iya lokacin ka yazo gonar ka ya tsaya har sai lokacin da ka gama aiki ka a kawai in yazo ya kalli gonar zai kiyasta kira cewa wannan masarar in an girbe ta ko in aka yanke ta ko dawa ko gero ko shinkafa za ta kai buhu 80 sai sa'i sai ya rubuta an san cewa tunda noman damuna ne zaka bada 1 bisa 10 idan noman rani ne zaka bada 1 bisa 20 da haka sai a dauki wannan lissafin sai a wuce gaba to haka za a yi wa dukkan wayannan gonakin daga baya an san gonar wane lokacin da aka zo bayin daga baya ya yanke in mai karbar zakai sake dawowa ya san cewa gona kaza yayi kirdadan buhu 80 za a samu da haka nawa ne 1 bisa 10 buhu 80 zai ce na zakkar 1 bisa 10 na buhu 80 zai karba zai je gonar wane haka gonar wane haka wannan shi ake nufi da al-kharsu ban sani ba ko kun gane shi ake kira da kirdado Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikawa da Abdullahi yana aika Abdullahi bin Rawaha zuwa kasar Khaibar dan yayi kirdadan gonakin dabino dake Khaibar an gane ko har wata rana suka so su bashi cin hanci Abdullahi bin Rawaha ba yake ce musu wanda ya aiko ni na rantsi da Allah babu wanda nake so sama da shi a duniya ku kuma dinnan kuna yi wannan aqidar ta Yahudanci babu wa'anda na tsana fiye da ku gara al wato birrai da aladu a waje na fiye da ku amma duk da kin da nake muku duk da kaunar wanda ya aiko ni da nake masa ba zan zalunce ku ba Yahudawan suka ce bi hadha qamati samawati wal ard suka ce wannan adalcin da shi sama da ƙasa ta tsaya su ba zan cuce ku ba amma kuma ba za a hada baki da ni a cuci wanda suka aiko ni ba na fata an gane haka ya kamata duk wanda aka tura shi wakilci haka ya kamata ba a yi kashe mu raba da shi ba ko a bashi cin hanci ya je ya bada rahoton ƙarya an tura auditor ya je auditing a wata ma'aikata kawai shikenan a tura masa ya ji kilalen an masa alert shikenan kawai je ya rubuta alkalman ƙarya abubuwan duk da aka ya gani ba zai rubuta ba zai bada rahoto cikakke ba ko abin da ya kamata ya bada rahoto ba shi ya bayar wannan cin amana kuma za ka ga ana samun irin wannan da haka gaskiya ake so duk wanda ya wakilta ka kai ne idan sa gurin da haka abin da ka gani ko menene shi haka za ka je ka faɗa dan ka abu da Allah lafiya in ka dada dawo wanda yake da laifi ka rufa laifin ko kuma ka dada dawa shi ainihin wato wanda ya aiko ka zalunci wanda aka je aka tura ka aike shi ka je ka rubuta rahoton ƙarya abinda ba gani ba ka ce ka gani Allah madaukakin sarki inna rabbaka labil mirsad Abdullahi bin Rawaha ya buga mana misali a da kaka matsayin ka na auditor an tura ka kai audit a wata ma'aikata an tura ka wani company kai auditing ka ji tsoron Allah ka faɗi abinda ka gani ka tabbatar da abinda yake tabbatacce kar ka rubuta labarin ƙarya kar ka ƙarin gishiri kar ka yi arin gizo na fata an gane yake cewa bayanzuru Abdullahi bin Rawaha ko kuma wanda aka tura yayi kirdadan yakan duba kam yujna minha ƴaƴan itace kamar buhu nawa za a sinka a cikin wannan gona fayudamminuhum nasibal muslimina sai ya ba su lamunin rabon musulmai wa yatasarrafuna fiha ma'ana ya ba su lamunin rabon musulmi kaga in aka ce gonarka buhu 100 yanzu kaga 50 ne naka 50 na musulmi to shi mai kirdadan in yayi zai ce to nan gonarka buhu 100 za ta yi kana da 50 ka kulawwa wanda ya baka wannan aikin buhu 50 kafin ya zo karba shine wayu dhamminhum sai ya ba su damana cewa in aka samu wato ka taba zaka biya in aka samu ka cinye buhu 50 dinka shi musulmi da yazo sai tarar da buhu 45 zaka biya shi buhu 5 shine wayu dhaminuhu nasibal muslimina wayatasarrafuna fiha su kuma za su ci gaba da yin tasarrufi da abin da ke cikin gonar wa kana yaktafi bi kharis wahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan gamsu da kirdadan mutum daya saboda ya kware a kirdadan kuma mai gaskiya ne in kaga an tura an sake cewa kai ma sake zuwa ka sake yi to ko dai wanda aka tura din ana shakkar kwarewarsa daya ko ana tantamar amanarsa ko kuma burkitacce ne rikitacce bai iya lissafi ba ta fata an gane to a wannan kaga za a iya tura wani na biyu amma in an gamsu da kwarewar mai kirdadan da amanarsa guda daya ma ya wadatar in yaje kawai yazo ya kawo rahoto cewa ga abin da ya gani to da shi za a yi aiki fafihi dalilun a cikin wannan karatu akwai dalili ala jawazi kharsi thimarin badi salahuha akan halaccin yin kirdadan ƴaƴan itacen da nunarsu ta bayyana ya halatta shi yasa na baka misali ana yi a irin wannan muzara'a ko musaka ana yi a zakka wa ala jawazi qismati thimari kharsan kuma wannan karatun yana nuna mana halaccin ana iya raba amfanin gona da kuka yi tarayya kai da wani kharsan in an yi kirdado din ala rukusin nakhali tun dabinan yana saman bishiya za a iya yin rabo ko kun fahimta za a iya yin rabo yanzu misali shi wanda yazo yin kirdadan ai ba yankewa aka yi ba yana dabino ne gashi nan ya nuna alamar nuna yana kan bishiya amma da ya kalli go ya kalli gonakin ya gonar dabinan sai kalli akwai gindin dabino guda 20 a cikin gonar ya zagaya ya yi kiyasin kowace bishiyar dabino za a samu ƴaƴa kaza sai ya lissafa ya ce to wannan gonar ta kaza a samu an yanki za a samu buhu kaza shikenan a ƙarƙashin haka za a gina hukunci kuma ya halatta kayi tasarrufi a cikin wannan a cikin rabanka an gane ko shine abin da malamin yake faɗa ya halatta kuma a yi raba a yi raban a haka a ce kana da rabi kana da buhu kaza shi kuma mai gonar yana da buhu kaza wa yasiru nasibu ahadihima ma'luman sai zama raban ɗaya daga cikin su sananne ne wa in lam yutamayyiz ba'du koda ba za a iya warewa ba sai daga baya amma dai an san raban wane kaza ne raban wane kaza ne li maslahatin nama duk da ba za a iya rarrabewa ba sai daga baya li maslahatin nama saboda maslaha ta karuwa ana iya samun maslaha ta annama an gane ko inda amana kaga kenan shi yasa suka ce a zakka kaga ana dan rage wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan misali gonar da aka zo mai karbar zakka sai ce in an yanke wannan gonar dabinan naka za ta kai buhu 100 to sai Annabi ya ce a dan rage wa mai gonar sulusi ko rubu'i saboda akasi na lissafi shi da a kware shi gara ai masa adalci shi kar a kware shi ai masa ma'ana da kai wa mutum wato da kai gara kai kuskure a afuwa da kai zalunci a me a hukuma an gane ko sai kana da dalibai gaba ɗaya sai aka yi laifi a aji aka yi a nemo mai laifin yake fitowa to da ka zana aji gaba ɗaya gara kai afuwa ga wanda ya laifin misalin da za ku gane kaga yana irin wannan kawai ce duk ajin azali ce zalunci ke akwai wanda bacci yake akwai wanda rubutu yake akwai wanda bai ma san me ake ba akwai wanda ya san mubtada din amma bai san khabar din ba sai ka zo a matsayin ka kashe shaku ka ce duk azali ce ko duk sai ka zana aji zalunci kenan ka tabka da ki wanda ba shi da haƙi to akan haka gara kai ka haɗiye fushinka kai afuwa ya kamata a nemo mai laifin amma an kasa nemo shi to sai kai afuwa na fata an gane to wannan shi ne wa ala anna alqismata ifrazun la bay'un domin an gina hukunci ne akan shi raban ifrazun ai tantancewa ne la bay'un ba sayarwa bane in sayarwa ne shine za a bi keke da keke a bi lissafi yanda yake amma tun da rabo ne wannan babu laifi dan an gina hukunci akan alkharsu kirdado wa ala jawazi liktifa'i bi kharisin wahidi sannan a karkashin wannan karatun mun fahimci halaccin gamsuwa da hukuncin mai kirdado guda daya, ba sai an tura mutum biyu ko uku ba. Kamar harkar dillanci, aka samu wani ƙwararren dillali ko shi shi kaɗai ya zo ya faɗi ya yi balohin ɗin abu ya wadatar. Sai dai ana da kwanto ko su waɗanda aka yi balu ɗin ko wanda zai siyar ko wanda zai siya, in ya zama yana da rawa a zuciyarsa yana da kwanto su sai a nemo wani. Amma aka samu ƙwararre wanda in ya faɗa duk in za ka nemo dillalai mutum goma kowa abin da zai faɗa kenan, ko ka ji an ɗan tsara kaɗan ko an ɗan gaza kaɗan. To irin wannan ana iya yin hukunci da mutum ɗaya ba sai an nemo mutane da yawa ba. Wa qasimin wahidin, kamar yadda ana iya gamsuwa a kuma wadatu da mai rabo mutum ɗaya, ba sai a ce wannan ya ce a raba, an raba an ce to nan kaza nan kaza, ka ce a sai an sake nemo wani ya kuma rabawa. Mai rabo mutum ɗaya ya raba ya wadatar. Wa ala anna liman ithimaru fi yadihi, sai dai mu sani wanda amfani wato ƴaƴan itacen suke hannunsa, an ya tasarrafa fiha ba'da al-kharsi, zai iya yin tasarrufi a cikin mana zai iya yin tasarrufi a cikin wannan amfanin gona bayan an yi kirdadan. An zo an yi kirdado an ce zai kai buhu 100, shi ya san 50 ne nasa, 50 kuma na abokin tarayyarsa. Wa yudamminu nasiba ko wa yadmanu nasiba shariki, amma zai biya rabon abokin tarayyarsa in ya shiga, kamar yadda na faɗa ɗansu. Masanin kirdado ya zo ya faɗa cewa gonan nan za ta yi buhu 100, ka san 50 ne naka, ka san 50 na abokin tarayyarka, to za ka fara ci gaba da tasarrufi ka dinga amfani kana ɗauka kana sayarwa kana buƙata ka da ɓangarenka. To amma ka sani duk abin da ya ragu daga rabon abokin tarayyarka za ka biya shi. Kun fahimci karatun? Falamma kana fi zaman Umar, haka al'amarin ya ci gaba da tafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya mu'amalanci Yahudawan Khaibar har ya bar duniya. Sayyidina Abubakar shi ma da ya zo ya dora akan wannan yarjejeniyar gonaki kam na mutanen Madina sahabbai ne, amma duk abin da su Yahudawan Khaibar suka noma za a yi wannan rabon su dauki nasu, musulmi su dauki nasu, har sai da aka zo farko-farkon lokacin khalifancin Sayyidina Umar. An ce a wannan lokacin ne Sayyidina Umar duk gaba ɗaya ya fatattaki Yahudawa daga Jaziratul Arab, shi ne aka ce duk suka koma ƙasar Sham. Na fata an gane, suka koma ƙasar Sham. Wasu sun ce dalilan da ya sa Sayyidina Umar ya yi korar, dama Annabi sallallahu alaihi wasallam a farko ya ce zai yi maslaha da su gwargwadon yanda ya ga dama, in ya so ya warware yarjejeniyar ne zai iya janyewa. To da kaga kenan Sayyidina Umar yana da wannan damar. Na biyu suka ce sabida akwai hadithin cewa kada addinai biyu su haɗu a Jaziratul Arab, ga musulmi kuma ga wani shi ma yana wani addini daban kuma har yana da ƙarfi ya fito ya nuna addininsa. To wannan ya sa Sayyidina Umar a lokacinsa don tabbatar da wancan hadithi ya kore su. Wasu suka ce daga cikin dalilan saba yarjejeniyar zaman nasu suka yi, domin ta'addanci suka yi wa Abdullahi ɗan Umar, kamar yadda za mu ji anan. Ina fata an gane. Balan ma kana fi zaman Umar, lokacin Sayyidina Umar radiyallahu anhu, zahaba ibnuhu Abdullah, ɗansa Abdullahi ba shi kaɗai ba, an ce da Az-Zubair da Miqdad bin al-Aswad, wa'annan su ukun duk suna da gonaki suna da kasansu a Khaibar. Da haka da Abdullahi ɗan Umar da Az-Zubayr da Al-Miqdad bin al-Aswad sai suka ce mu je Khaibar mu karɓo rabonmu na wannan yarjejeniya na gonaki. To an ce bayan sun shiga Khaibar sai kowa ya tafi masaukinsa. To inda Sayyidina Abdullahi ɗan Umar kai, inda Abdullahi ɗan Umar ya sauka, to a nan aka so a yi mai ta'addanci a kashe shi, kamar yadda za mu ji. Zahaba ibnuhu Abdullah, Abdullahi ɗan Sayyidina Umar, sai ya tafi ila malihi zuwa karɓar nasa tasa dukiyar bi Khaibar a ƙasar Khaibar. Ba adu alai, sai suka yi masa ta'addanci. Wa alquhu min fawqi baitin, suka je hoshi ta saman ɗaki. Wa fakku yadahu, kuma suka ɗaɗɗaura hannunsa. Kaga an ɗaura hannun mutum an je hoshi daga sama. Kaga aƙalla inda hannun a sake yake ka samu an an je hoga ko ka dafa ko ka maka da wani abu sai da suka tattaure hannayen su sannan suka urgo shi daga sama fa ajlahum umar ila sham sayyidina umar yaji wannan yarjeje abin da ya faru sai ya ce to sun saba yarjejeniya da aka yi da su na zaman su a Khaibar da aka sayyidina umar ya kore su daga Khaibar ila sham suka tafi kasar sham wa qasamaha baina man kana shahida khaybaran da aka sai ya raba raban su sai sayyidina umar ya raba khaybar din tsakanin duk waɗanda suka halarci khaybar min ahlil hudaybiya daga wato mutanen da suka yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko suka yi mubai'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hudaybiya faslun malai yace ga wani fasali wa amma hadiyuhu fi aqdi dhimma amma game da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kulle yarjejeniya wa akhdhil jizyati da karbar jizya falam ya akhudh jizyatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fara karbar jizya ba illa ba'da nuzuli bara'a sai bayan saukar ayan nan ta cikin suratul bara'a qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون har sai da wannan aya ta sauka fi sanati thamina a shekara ta 8 bayan hijira to daga nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara karbar jizya falamma nazalat ayatul jizya yayin da wannan aya ta jizya ta sauka akhazaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karbi jizya min al majusi daga majusawa wa ahlul kitabi da ahlul kitab wannan hadisi imam al-bukhari ya kawo shi a cikin al-jizya wal muwada'a hadisi mai lamba ta 3156 da 3157 hadisin bajala ibn abada radiyallahu anhu wa lam ya'khudha min yahudi khaybara amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karbi jizya ba daga yahudawan khaybar فظن من غلظ انه مختص باهل خيبر واتو سي wanda yayi kuskuren fahimta ya zaci wannan hukuncin ya ke banci mutanen Khaibar ne kadai wa hadha min adami umuki fiqihi wanda yake da wannan fahimtar ya samu wannan fahimtar ne saboda rashin zurfin fahimta zurfin fahimtarsa fa innahu salahu domin ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da mutanen Khaibar qabala nuzuli ayatul jizya kafin saukar ayar jizya thumma amarahu Allah an yuqatila ahlul kitab sannan daga baya kuma Allah ta'ala ya umarce shi da ya yaki ahlul kitab hatta yu'tul jizyata hasse sun bayar da jizya falam yadkhulu fi zalika shi yasa su kuma wato mutanen Khaibar basu shiga cikin wannan hukuncin ba لأن العقد domin yarjejeniyar da aka kulla da su kana kadiman ta kasance da dadiyar yarjejeniya ce bainahu wa bainahum tsakanin manzon Allah da su ala ikrarihim akan tabbatar da su a Khaibar wa an yakunu ummalan su zama ma'aikata ƴan kwadago fil ardi a kasar Khaibar bishakire in sun gama aikin suna da rabi ainihin wato sauran musulmi suna da rabi falam yudalibuhum bighayri shi sa manzon Allah bai neme su da wani abu ba sabanin wannan wadalaba siwahu amma ya nemi wasu su mimman lam yakul lahu aqdun wanda babu alqawari da yarjejeniya da wato da shi ka aqadihim kamar irin yarjejeniya da alqawarin da manzon Allah yake da shi da su mutanen Khaibar falamma ajlahum umar lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kore su taghayyara dalika al'aqdu ai kaga sai wannan yarjejeniya sai ta canza ko tunda ai da ma suna karkashin yarjejeniya ne lokacin da ayat ta sauka da ma akwai yarjejeniya an yi sulhu da su ba yaki ba kaza kamar yadda muka karanta to saboda haka shi yasa su da aka zo ba karbo ta jizya daga gare su ba saboda wannan dalilin amma lokacin da sayyidina Umar ya kore su suka bar ainihin Khaibar suka koma Sham تغير ذلك العقد wannan akadin da akai da su da yarjejeniyar ai ta canza wasara lahum hukumu ghairihim sai ya zama su ma hukuncin wasu su ya hau kansu min ahlul kitab su ma sai ya zama to suna ci gaba da bada jizya walamma kana fi ba'd ad-duwali allati khafiyat fiha sunnah yayin da aka tsinci kai aka waye gari a wasu dauloli waɗanda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta buya a cikin waɗannan daulolin azhara ta'ifatun minhum sai wasu wata ta'ifa wani bangare daga cikin su yahudawa sai suka bayyana da kitaban wata wasika kada attaquhu ayj'aluha atika suka nuna tsohuwar wasika ce tsohuwar yarjejeniya wa zawwaruhu suka yi wa manzon Allah ƙarya ko suka yi ƙarya a cikin wannan wasika fi suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya fi a cikin wannan wasika annahu sallallahu alaihi wasallam asqata an ahli khaybar aljizyata wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke karbar jizya ga mutanen Khaybar wa fihi har ma suka ce a cikin wannan wasika shahadatu ali ibn abi talib wa sa'd ibn mu'az wa jama'atin min as-sahaba su yahudan fa suka ce wai akwai shaida ba ta sayyidina ali shi ma shaida ne da sa'd ibn mu'az da wasu jama'a cikin sahabbai suna su shaidu ne akan annabi ya rubuta wannan takarda tsakanin su da su cewa kar a karbi jizya a hannun su faraja ala man jahila sunnata wannan ƙaryar wannan wasikar sai ta yadu shine raja ai intasharat sai ta yadu ala man jahila sunnata ga wanda ya jahilci sunna wa dhannu sihhatahu sai suka tsammaci inganci na wannan labarin da wannan wasika take kunshe da shi fa ajrahu hukumahu da aka sai suka gudanar da hukuncin da ke cikin wannan wasika hatta ulqiya ila shaykhil islam wa duliba minhu har aka jefawa shaykhul islam ibn taymiya wannan mas'ala aka jeho masa ita wa duliba minhu kuma suka neme shi da an yu'ina ala tanfizihi shi ma ya taimaka akan zartar da wannan yarjejeniya dake cikin wannan wasika fa basata alai shaykhul islam ya toba wa takaddai yawo ne fa basata alai ya toba mata yawo wastadalla ala kadhibihi bi asharati awjuhi ya kuma kafa hujja da ƙaryar wannan wajen ƙaryata wannan takarda ta kuskoki daidai har guda goma yace wannan magana ƙarya ne labarin kanzon kurege wannan wasika ta kunsa ba takarda bace daga annabi sallallahu alaihi wasallam minha daga cikin fuskokin da shekul islam yayi amfani wajen rushe wannan wasika anna sa'ad ne yace a tarihi lokacin da suka rubuta suka kawo wasikar anna sa'adan tuwfiya qabla khaybar sun manta ba su a ƙaryar ma basu iya ba sa'ad bin mu'az tun kafin khaybar ya rasu kuma sun ce yana cikin shaidun su a rubuta wasika ka san wato wani lokaci in mutum yana makaryaci ne wato wani lokaci da mutumin da yake makaryaci da mutumin da yake dan bid'a wannan kamar yanzu wani sai ya ce wai ai da shekul islam mutumin kirki ne bai lalace ba sai bayyanar Muhammad bin Abdul Wahhab da Allah wannan akwai jahilci da abun bandariya irin wannan Muhammad bin Abdul Wahhab karni nawa yazo shekul islam ya gabaci Muhammad bin Abdul Wahhab da karnuka ba lokaci shekaru ne masu tsawo tsakanin su wai amma shi wannan na karshen shi ya lalata wancan na farkon kaga anyamuri yace za a yi bature ba iya ba ma'ana za a yi ƙaryar ma ba iya ba ce an gane ko ya gazab ya yi cewa za a yi bature ba iya ba to kaga wannan ƙarya ta farko Sa'ad bin Mu'az shi kafin Khaybar ma ya rasu an gane wannan ya wannan ma zai iya rusa wasika ko Sheikhul Islam ya ce to bari ya ƙara musu kusa inci tara wa min ha daga ciki annal jizyata lam takun nazalat ba'du ai ita jizyar ma sai bayan Khaybar ta faru aka saukar da ayat jizya lam takun ba'du ita jizyar hukuncin ta ma bai faru ba sai daga baya na biyu kenan wa min ha daga ciki su yace annahu asqata anhum al-khulfa was-sukhra wa lam yakuna fi zamani wa min ha daga ciki annahu abinda wasiqa ta kunsa asqata anhum al-khulfa ai wasiqar ta sauke musu al-khulfa tax haraji an gane shine yake bid al-khulfa
والسخرة sannan ta soke musu wajabta musu aikin wahala ba tare da biyan su ko sisi ba shi ake kira da as-sukhur ai wasikar abinda ta kunsa kenan sun nuna cewa su babu task wato babu haraji akan su sannan irin abinda ake tirsasawa a sa mutun yayi aiki na wahala dole kuma ba biyan su za a yi ba wannan wasika duk ta soke abinda to sai Sheikhul Islam ya ce to da as-sukhur da al-kulfu ma lam yakuna fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam ai babu su ma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haraji a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu tax sannan babu as-sukhur wa inna ma hiya min wad'il muluki dhalaba ai wannan duk daga cikin dokoki ne da azzaliman sarakuna suka sa wastamarra al-amru alaiha kuma al-amr ya ci gaba da tafiya akan haka dan haka ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bane ba ake al-kulfu da al-as-sukhur wannan da su ce ai wannan wasika ma ta zo da bayanin soke musu al-kulfu da al-as-sukhur wa min hada ga ciki anna hadal kitaba suka ce daga cikin dalilin da yake nuna ƙaryar wannan littafi ko wannan wasika ai ita wannan wasika lam yadhkurhu ahad min ahli al-ilm babu ɗaya daga cikin malamai ma abota ilimi da ya ambace ta la min ahli siyari wala min ahli al-hadith ko daga bangaren malaman sira ko daga bangaren malaman hadisi wala gairihim kai ko wasu daga cikin malamai na wani bangaren babu wanda ya ambaci wannan wasika wala azharuhu kuma ma ba su bayyanar da wannan wasika ba fi zamanin salafi a zamanin magabata li ilmihim saboda ai sun san cewa annahum ya'rifuna kadhibahu magabata sun san wannan takaddar ta ƙarya ce shi yasa ba su fara fito ne ba sai da ya zaman to babu salaf falamma khafiyati sunnatu yayin da sunna ta dan buya haka saboda rashin fito da ita da karantar da ita zawwaru zalika sai suka kirkiri wannan ƙarya wasa'adahum tama'u ba'dul kha'ilin lillahi wa lirasuli wasu daga cikin makwadaita ko kuma wato sai kwadayin wasu daga cikin maha'inta waɗanda suka ha'inci Allah da manzansa sai suka taimaka musu akan tabbatar da wannan wasika walam yastamirra hatta kashafa Allahu amrahu sai dai wannan takarda bata ci gaba da cin karanta babu babbaka ba har sai da Allah ta'ala ya tona asiri ya bayyana da al'amarinsa wa bayyana khulafa'ur rusul bi butulani ko butulanahu wa kadhibahu sannan kalifofin manzanni suka bayyana ƙaryar wannan takarda da kuma lalacewar bayanan da ke cikinta walam ya'khudh al-jizyata min ubadil asnam sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karbi jizya ba daga masu bautar gumaka faqila an ce la tu'khadhu min kafirin ghayra haula an ce ba a karbar jizya daga wani kafiri da ba waɗanda aka ambata ba ahlul kitab wa man dana dinahum da wanda yake koyi da yake addini irin nasu iqtida'an bi akhdihi wa tarkihi koyi da karbar jizya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daga wasu wa tarkihi da kuma barin karbar jizya daga wasu wa qila wasu malaman suka ce to ukhadhu min 'abadati al-asnam wasu malaman suka ce ana karbar jizya har daga masu bautar gumaka min al-ajami daga ajamawa duna al-arabi amma banda larabawa ana karbar jizya daga ma'abota bautar gumaka cikin wa'anda ba larabawa ba amma ba a karbar ta daga masu bautar gumaka cikin larabawa wal awwalu magana can ta farko qaulu shafi'i magana ce ta imamu shafi'i wa ahmad da imamu ahmad fi riwayati na wata riwaya lokaci yayi amma fa mun kwana a daji to ina ganin sai mu tashi walam ya khudh al jizya mu koma can baya kadan insha Allah dinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu gada kuskuren da muka yi ko tun tubar harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi